Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shiri a yau ranar Laraba 25 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Iran da China na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce take kiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya Talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin ɗan makonni.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa an samu mutum na farko da cutar COVID-19 ta kashe a jamhuriyar Niger.
A karan farko cutar ta COVID-19 ta hallaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren Litinin wayewar Talata a babbar asibitin Yamai.
A Najeriya kuwa a cigabar daukar matakai kan wannan cuta za ku ji cewa
gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan Najeriya zuwa Kano. Ita ma gwamnatin jihar Jigawa ta dauki makamancin wannan mataki.
Za ku ku ji halin da gwamnan jihar Bauchi ke ciki bayan da aka tabbatar da cewa ya kamu da cutar coronavirus. Haka kuma za ku ji majalisar wakilai ta amince da wani kudin da zai taimaka wa 'yan Najeriya da kananan masana'antu raɗaɗin coronavirus. Sai kuma ƙarin haske da hukumomin Najeriya suka yi akan wani hari a kaiwa dakarun kasar. Haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya. Wanda Murtala Faruk Sanyi ne shirya kuma zai gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Iran da China na ta ƙarin gishiri kan zargin da kowaccensu ke yi cewa Amurka ce ta ƙirƙiro cutar corona. Kowacce daga cikin ƙasashen biyu na amfani da kafafen yaɗa labaranta wajen yaɗa wannan manufa wadda suke da muradi iri guda a kai wadda ita kuma Amurka ke yin shakulatin ɓangaro da ita. A 'yan makonnin nan kafafen yaɗa labarai mallakin ƙasar Iran ba tare da yunkurin tantancewa ba sun yi ta yaɗa jita-jita daga jami'an gwamnatin China da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Amurka ce ta kai cutar China, inda aka fara gano ta a watan Disamba kafin ta yaɗu ta zama babbar annoba a duniya baki ɗaya. Haka zalika kafafen yaɗa labaran China sun yi ta irin wannan bayan da wasu jami'an kasar ta Iran suka yi ta zargin cewa Amurka ce ta kirkiro cutar don ta yi amfani da ita a matsayin makamin kasar Iran da sauran kasashen da take ja da su. Iran da China dai kawayen juna ne ta fuskar harkokin tattalin arziki da kuma ja da Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniyar Margaret Harris ta faɗi a wani taron manema labarai a Geneva cewa wannan hasashe na hukumar ya biyo bayan dada yawa da sabbin kamuwa da cutar ke yi a Amurka. Yanzu muna ganin ɗumbin sabbin kamuwa da cutar a Amurka, saboda haka Amurka na fuskantar yiwuwar samun kanta cikin wannan yanayi, a cewar Margaret. Ta ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya cewa labudda hakan na iya faruwa ba, to amma akwai yiwuwar faruwar hakan. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni, duk kuwa da gargaɗin ƙwararru a harkar lafiya da ke ganin hakan zai zama gaggawa a yayin da ake ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar corona inkiya COVID-19. Zan so kasar ta koma gudanar da harkokinta na yau da kullum zuwa lokacin Easter, wato 12 ga watan Afrilu, a cewar Trump yayin wata hira da kafar labarai ta Fox News jiya Talata. Ya kamata mu koma bakin aiki ba tare da ɓata lokaci ba, kwanan nan kuwa ba kamar yadda wasu ke zata ba, a cewar shugaba Trump yana mai gargaɗin cewa muddin aka ci gaba da ƙaurace ma aiki tattalin arzikin kasar zai shiga matsala.
muka muku wasu labaran, za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda kwanaki goma bayan da aka gano ɓullar cutar coronavirus, hukumomin lafiyar ƙasar suka bada sanarwar mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Har zuwa shekaran jiya Litinin 23 ga watan Maris, mutane hudu ne aka sanar cewa sun kamu da kwayar cutar coronavirus a nan Nijar, yayin da a wunin jiya Talata kawai aka gano karin wasu mutane uku da suka harbu da kwayar wannan cuta, wadanda cewar sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya dukansu 'yan Nijar ne da suka dawo daga Faransa a cikin watan nan na Maris. Dattawa maza biyu, kowannensu mai shekaru 63 a duniya, yayin da ta ukun su mace ce mai shekaru 57, lamarin da tuni ya fara daga hankalin jama'a. Abdulrazak Ibrahim wani magidanci ne a nan Yamai.
Tun ana da matsayi babu ko guda, sai yanzu mu waye gari mu ji kanmu cikin daya, mu ji na biyu, mu ji na uku, har ma mu ji cewa akwai wasu mutum sama da 50 da ake zargin su ma su dauke da wannan cutar, an killace su waje, to sai mu ce wallahi abin na bar tsoro. Ni kallon nake wanda mane ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta koma can wajen wayan tabba amanar cewa su binciki don zai ketar ko wanda ya shigo.
A karan farko cutar ta COVID-19 ta halaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren Litinin wayewar Talata a babbar asibitin Yamai, inji sanarwar ma'aikatar ta ministan kiwon lafiya. Abinda Rabiu Abba Dalibiya ke ganin sa tamkar wata manuniya ga 'yan kasar da ke ci gaba da nuna halin ko in kula da matakan rigakafin da hukumomi suka shimfiɗa.
Kasashen da sun kahimu ƙarhi na tattalin arziki, ƙarhi na komi ma sun kahimu yawa, sun kahimu komi, kaga da sun kai mu abin rukun su kai na kashi yau, kowa ya ga inda abin ya kai su. To balantana muda Allah na tuba na sahurce, wanda yake masassara ma in ta sabko mai tsananin yawa ta zama alloba, tana zama matsala gare mu Nijar. Balantana wanga ciwo wanda shi bai da ma magani.
A makon jiya shugaban kasa Isu Muhammadu a jawabin da ya yi wa 'yan Nijar ya ba da sanarwar ɗaukar matakai da dama na wucin gadi, waɗanda suka haɗa da rufe iyakoki na sama da ƙasa, sai makarantun boko da gidajen wasanni da na nishaɗi, yayin da aka gargaɗi jama'a su taƙaita shagulgulan aure da suna kafin daga bisani a rufe tashoshin shiga motocin jigila. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
Shugaban Rasha Vladimir Putin sai da rigar kariya daga guba mai rufe mutum daga tsakarka zuwa tafin kafa, sai kuma da abin taci iskar shaka ya ziyarci wani asibiti da ke gefen birnin Moscow jiya Talata. Putin ya jinjina ma likitocin da ke aiki a asibitin Komunarka, saboda abin da ya kira aiki babu kama hannun yaro a kokarinsa na daƙile yaduwar cutar corona. Mutane 495 ne kadai suka kamu da cutar corona a ƙasar, a yayin da kuma har yanzu babu wanda aka tabbatar cutar ta kashe a ƙasar. To sai dai magajin garin Moscow Sergei Sobyanin, wanda ke jagorantar kwamitin yaƙi da cutar a ƙasar, ya gaya ma Putin cewa haƙiƙanin adadin na iya zarce hakan matuƙa. Kasuwar hannayen jari ta shiyyar Wall Street da ke birnin New York na nan Amurka ta yi wata irin miƙewa jiya Talata, bayan da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa biyo bayan shirin bayar da kuɗin tallafi da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kusa cimma jituwa a kai don rage ma waɗanda abin ya shafa raɗaɗin bala'in cutar corona. Ɓangaren Dow Jones na kasuwar ya miƙe da maki 2,000, wanda bai taɓa irin wannan miƙewa ba a rana guda a tarihi, wato da kashi 11%, wanda ya cilla Dow ɗin zuwa maki 20,000. Ɓangaren S&P ma ya miƙe da kashi 9%, yayin da ɓangaren Nasdaq ya cilla da kashi 8%. Haka zalika, alƙaluman ƙasa da ƙasa na nuna cewa an samu ci gaba a kasuwar hannayen jari jiya Talata, inda manyan kasuwannin Burtaniya da Faransa da Jamus suka nuna miƙewa ta sama da kashi 8%, yayin da aka ga cillawar kashi 7% a kasuwar Japan. Fadar Vatican na kira ga Kirista a faɗin duniya da su bi sahun Papa Roma Francis wajen yin addu'o'i game da cutar corona, a daidai lokacin da wasu ma'aikatan fadar ta Vatican ke ƙorafin cewa ana ƙoƙarin hana su aiki daga gida. Wani sakon Twitter da majami'ar Vatican ta tura na nuna cewa Papa Roma zai yi addu'ar ce yau dinnan Laraba da karfe 10:30 na safe, Zuwa yanzu dai fadar ta batukan ta tabbatar da kamuwar mutane hudu da cutar ta corona. Koda yake majami'ar ta ce tana karfafa mu mutane aiki daga nisa. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wasu ma'aikatan ofisoshi uku na fadar ta batukan sun ce an ce musu su rika zuwa aiki na kwanaki biyar da sati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da hukumomi a jihar Bauchi Najeriya suka tabbatar da cewa gwamnan jihar Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kamu da cutar coronavirus, Kwamishinan Lafiya a jihar Bauchi Dr. Aliyu Maigoro ya faɗa wa muryar Amurka halin da gwamnan yake ciki, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Abdulrahman Muhammad.
A halin yanzu dai abin da yake so mutane su sani, shi gwamna yana cikin lafiyansa kalo ba alaman wani ciwo. Bayan sati guda zai cika sati biyu da mu'amalarsa da shi wannan wanda ya kamu da shi na farko, za a sake ɗaukan jini a gwada. Amma a ɗauki abin sample nake so, ana daukan na makokoro ne da na hanci a ji a gwaji, amma yanzu mun fara bashi magani
mun
killace shi, ba wani wanda yake zuwa gurin sa in ban da wannan likitocin da suke kula da shi.
To iyalansa
su ma an killace su, kamar yadda na faɗa maka ɗaya daga cikin gwajin na iyalansa ne ya nuna babu, saboda haka ita ma mun killace ta, bamu bari an hada su a cunkushe ba.
A gaishe da Abdulhab, to idan muka leka arewa maso yammacin Najeriya, hukumomi a jihohin Kano da Jigawa sun umarci ma'aikata a jihohin biyu su fara zaman gida daga yau Laraba a ci gaba da matakan kariya daga cutar coronavirus. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kwamishinan labarun Kano Muhammad Garba cikin wata sanarwa ya ce an umarci ma'aikatan gwamnati su kasance a gida zuwa tsawon makonni biyu masu zuwa, amma ya ce umarnin bai shafi ma'aikatan da ke gudanar da ayyuka na musamman ba, waɗanda nan gaba kaɗan gwamnati za ta fayyace su. Sanarwar ta ce gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan Najeriya zuwa Kano. Ita ma gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki makamancin wannan mataki a matsayin kariya daga wannan cuta ta corona. Wata sanarwa da shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Hussein Ali Kila ya fitar ta buƙaci ma'aikatan jihar su zauna a gida zuwa makonni biyu masu zuwa, illa ma'aikatan lafiya da na ruwa da na tsaro da masu harkokin yaɗa labarai da makamantansu. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya na Jigawa kuma shugaban kwamitin faɗakar da jama'a game da wannan annoba ta corona ya yi ƙarin haske.
Babban dalili ba wani abu bane rage cinkoson jama'a cutar nan ta COVID-19 wadda ta yaɗu cikin duniya a kan da ta yaɗu tsakanin al'umma. Kamar yadda ka sani ne, a wannan cuta ta fi yaɗuwa idan akwai cinkoson jama'a. To bayan haka gwamnatin jihar Jigawa kuma ta dage duk wani taro wanda ya wuce mutum 20 har zuwa wani lokaci da Allah zai kawo sauƙin wannan cuta a Najeriya gaba daya.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jami'an cibiyar gwaje-gwaje da killace masu ɗauke da cutuka da ke saurin yaduwa a tsakanin al'umma ta Kano ke ci gaba da zaman shirin kota kwana. Dr. Muhammad Balarabe Abdullahi da ke zaman babban jami'in cibiyar ya yi ƙarin bayani.
An buɗe ta tun 2014 lokacin Ebola din nan. Gaba da cibiyar tana da gado guda 14, amma ba mu taɓa dai samun outbreak da ya zama da gadon mu ya cika ba. To sai dai kasancewar ita wannan corona ana ganin ta iska ce, tana bin iska ne, to idan har ta zo ana gazatan kila za ta iya jan mutane da yawa. So akan haka ne ma gwamnati ta kokarin tasir da wayansu asibitocin za su iya taimakawa, kamar akwai na kwandar dawaki, wannan na Pfizer, akwai Aminu Kano su ma sun bada wani bangare wani ward a wajensu, akwai kuma IDH na Kano.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida da Mahmud Ibrahim Kwari. Majalisar Wakilan Najeriya ta ɗauki wani mataki da zai rage wa masana'antu raɗaɗin karewar arzikinsu a sakamakon dakatar da ayyuka domin gudun yaɗuwar cutar coronavirus a masana'antunsu.
Madina Dauda na dauke da wannan rahoton.
The House notes the COVID-19 disease caused by the of the world.
Anan kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila shine yake gabatar da kudirin da kansa, kuma wannan shine karo na farko a tarihin majalisar wakilai da za a samu irin wannan yunkuri. Bajabiya Mila ya kara da cewa,
Mr. Speaker, honorable colleague, House resolves to suspend import duties.
Kakakin majalisar yace wani muhimmin abu shine a dauki haraji akan magunguna da kayayyakin aikin asibiti da kayan da jami'an kiwon lafiya za su yi amfani da su a matakan kare lafiyar mutane. Bayan kammala wannan aiki ne majalisar ta dage zamanta har sai zuwa ranar 7 ga watan Afrilu. Wani abu da dan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata yace hutun jaki ne da kaya aka.
Mu wakilai ne zabubbu na mutane, kafin mu rufe zaman majalisa mun gabatar da doka na tallafi ga duk wata ma'aikata da bata kuri ma'aikatanta ba har ƙarshen wannan annobar. To akwai tallafi da za a bata na haraji da a yi mata rangwame na kashi 50 da haraji da suke biya wa gwamnatin tarayya.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa na sa ido tare da ɗaukan matakan gwaji akai-akai domin sanin adadin waɗanda cutar ka iya yi wa barazana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya. Inda hedikwatar tsaron kasar ta yi ƙarin bayani dangane da harin kwantan ɓaunar da ya sanadiyar rayukan sojoji 47 a jihar Borno. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da wannan rahoton.
Is the support troops that came for reinforcement to give us supplies that was hit.
Manjo General John Enenche na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke ƙarin bayani dangane da wani harin kwantan ɓauna da mayakan Boko Haram suka kaiwa dakarun ƙasar inda suka halaka sojoji 47. Yace sojojin da aka kaiwa wannan harin suna kan hanyarsu ne na zuwa kai ƙarin ɗauki da kayan aiki. Lokacin da aka kai musu harin sai aka samu fashewa, kuma kasan in kai harbi cikin nakiya ko harsasan manyan bindigogin atilare na da illa sosai. To wannan fashewa da ya kama da wuta ne ya halaka sojojinmu. A saboda haka ba wai matsorata abokan adawarmu Boko Haram ne suka kai wannan hari suka kashe mana sojoji ba.
Boko Haram terrorists that were firing our troops and then you know did that.
Musa Isa Salmanu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Akwai abin da ake cewa secrecy, tsaron muhimman information. Menene level of secrecy din da ke tare da planning din da muke idan muna planning din operation? Maganan irin hanyar da za a bi, maganan irin mutane da za su bi wannan hanyar, lokacin da za a bi wannan hanyar, menene irin abubuwan da za a dauka, ina za a je, ta ina za a bi da sauransu. Idan ana planning ya zama cewa babu wa'annan secrets din, wato su abokan gaba suna samun informant da za su kai musu wannan labarin.
To sai dai kuma Navy Commander Abdulsalam Sani jami'i a sashen sadarwa na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce kafin ma kaddamar da wannan harifa sai da mayakan sama suka yi nasu aikin irin na leken asiri.
Sojojin Najeriya ana aiki tare, kuma su kansu sojojin saman sai da suka bada rahotanni na musamman kafin a fara gudanar da wannan sentry a wannan gari na Gurki.
Kazalika Navy Commander Sani ya kuma karyata jita-jitan da ake yadawa cewar mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu sojoji da ke cikin wannan tawaga.
Babu batun gaskiya akan wannan al'amari na cewa an yi garkuwa da sojojin na Najeriya a wannan artabu da aka samu.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Hassan Mai na kaina, wannan shiri na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin ko 'yan Najeriya na ganin tasirin makudan kudaden da ake fitarwa da sunan aiwatar da ayyukan mazabu na 'yan majalisar dokoki? Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta sha fitar da makudan kudade sunan aiwatar da ayyukan mazabu na 'yan majalisar dokokin kasar na tarayya. Dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto, Musa Sarkin Adar, yayi karin haske akan waɗannan ayyuka da ake kira constituency project a turanci.
A takaice, abin da ake kira constituency project sune ayyuka na raya ƙasa waɗanda 'yan majalisar tarayya da sanatoci suke samawa mazaɓunsu a cikin kasafin kuɗi na shekara wanda ake shekara-shekara, wanda ya ƙunshi irin bayar da ruwan sha ko saka lantarki na sola ko gina makaranta ko asibiti ko kuma samar da wuraren koyar da sana'a ga matasa da mata da dai makamantan irin waɗannan ayyukan su ne ake kira constituency project. Kuma waɗannan ayyukan ba 'yan majalisa da sanatoci suke gudanar da su da kansu ba, akan sa ayyukan ne a ƙarƙashin ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ɓangaren zartaswa ke aiwatarwa. Amma 'yan majalisa suna da dama su zaɓi ɗan kwangila wanda zai gudanar da aiki, su ba da shawarar cewa idan ya cancanta a ba shi aiki ya yi musu.
Rahotanni da binciken masana sun bayyana cewa ana fitar da zunzuruton kuɗi har naira biliyan 100 a kowace shekara a Najeriya domin aiwatar da ayyuka a ƙarƙashin wannan shirin na ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar dokoki na tarayya, tsarin da aka ƙirƙiro shi a ƙasar tun somawar jamhuriya ta hudu. To sai dai 'yan Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu akan muhimmanci, tasiri ko akasin haka na wannan tsarin, musamman ma masu fafutukar kare demokuraɗiyya da samar da ci gaban ƙasa.
To suna ne Jijin Jirje Garba. Za ka je ka ce musu za ka yi ruwa ne, in ka zo sai ka sai babura kawai ka raba mutane, ta ga kuɗi ya riga ya sha. So bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kuɗi ba, ya kamata ma a soke.
Me yasa ba ka so a ba su?
Yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu, an bani yar takarda in cika. Ka san kwangiloli da suke tafiya a constituency dinka, ni ban sani ba. Ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu yan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani fa daga gwamnatin tarayya ne na kwato. Gashi. Ba zai zo ya faɗa ba.
Ba ganin dokan ƙasa ce aka yi.
Dokan ƙasan ba za a iya canja ta ba. In ka yi doka kuma dokan nan ba zai aihin ma da ɗa mai ido ba, ba za ka iya canja ta ba. Ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne, don su raɗa su cika aljihunsu.
Sunana Amina Dahuwa. Mu mutanen da muke karkara, mu san menene za a yi mana kafin a yi, saboda idan ba mu san me za a yi ba, in aka zo yi ba za mu sani.
Amma suna sa muku injinan yin taliya da keken ɗinki, har ma mashin ana ba mata.
Shi wannan kuna kiransa family and friends. Duk matar da kaga ta samu wannan tana da alaka da ɗan majalisa.
Ba kwa ganin su ne?
Ta ina za ka gan su? Sun shigo da daddare karfe 12 dare, sun fita karfe 5. So yanzu dai abin da aka yi an riga an yi. Amma sai mu tsammaci gaba. Duk ɗan majalisar da ya fito ya zo yake neman guri'ar mu mata, ba za mu zaɓe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce ba ruwanmu da wancan za ta yi bikin ya tallafa mata, wancan ta aifu tallafa mata. Buƙatar mu shine a bulunguna da sako mata yayin waɗanda suke cikin talauci a tallafa musu su fita talauci, su samu sana'o'i da jarin da za su yi sana'a.
To amma Honorable Musa Sarkin Adar yayi gyara ga masu tunanin ana ba da kuɗaɗen ne ga hannun 'yan majalisa, duk da yake shi kansa ya yarda cewa kudaden kan zagaya wasu lokuta su koma hannun wasu 'yan majalisar.
Na gaya maka cewa ba kudade ne ake baiwa 'yan majalisa ba, ayyuka ne ake sawa a ƙarƙashin hukumomin ɓangaren zartaswa. Misali, idan an baiwa ɗan majalisa ayyukan da za a yi na ba a yi ruwan sha na murtsatse na naira miliyan 100, ba kuɗi za a ɗora zunzurutu a bashi ba, za a ce za a yi aiki na naira miliyan 100 ne bisa ga kasafin kuɗi. Kuma ka sani ba kasafin kuɗin da ake aiwatarwa kashi 100 a kowace shekara tun daga farkon demokuraɗiyya da aka fara 1999 har zuwa yanzu. Mafi yawa abin da ake samu kashi 60, kashi 70 wannan kuɗaɗen a wurin ma'aikatu ake bayar da su. Su ma'aikatun nan su ne za su zo su yi abin da ake kira tanda ta bayar da kwangila. Su za su ba da ɗan kwangila dama shi aikin nan, saboda haka kudade ba sa zuwa hannun ɗan majalisa sai dai kamar yadda na ga maka zargi da korafi da ake cewa waɗansu suna kewaya su hada baki da ɗan gwangila shi dan gwangila idan an bashi aiki ya je ya ciro wani kudi wani sace da kudi ba ɗan majalisa din wannan kuma zargi ne wanda ku ne kamata ku binciko ku gano shin wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane kuma abu mai sauki ne ku je ku shiga cikin al'umma inda ake wannan aikon ku tambaya shin an yi aikon nan ko ba ai ba
sai dai masana masu fashin baki sun dade suna bayyana suka akan wannan tsarin wanda suke gani tamkar maimaita hurumi ne na wasu bangarorin gwamnati Professor Musa Usman Malumfashi malami ne a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi
hata irin waɗannan abubuwa ayyuka da ake irin na community project ko constituency project mutane ya kamata a bar su su faɗi abin da suke so idan ka je ka iske al'umma ba kawai zaka zo ka ce musu muku hanya ba kawai ka hamu musu hanya kila sun yi bukatar ruwan sha ka ba su ruwan sha kila suna da rijiyoyin su masu kyau ruwa mai kyau to kai musu makaranta ka ba su ilimi na farko dole mu fara da cewa amma wato constituency project amma shi mummunan fahimta saboda ai akwai bambance tsakanin majalisa da zartawa da kuma bangare na shari'a shi bangaren zartawa dama shi yake mu al'umma aiki projects da policies su suke gabatar da wannan su kuma ƴan majalisa aikin su su dokoki ita kuma judiciary ita ce za ta tabbatar da aljalci in aka je kotu alkali zai bayani cewa ga tanajin shari'a ga hukunci gashi amma ƴan majalisa sun zanto suke zuwa suke project nasu ne su rubuta su wannan kuskure ne
sai dai kuma dan majalisar wakilai Musa S. Adar yana da mabambancin ra'ayi akan haka
bai zamo duplication ba kasawa ce ta bangaren da ta zuwa ita kawo ɗan majalisa suka yi yunkuri na samu da waɗannan ayyukan domin za ka iske waɗansu wuraren ba don waɗannan ayyukan ba babu kasancewa gwamnatocin jihohi ko gwamnatin tarayya a wurinsu ta wannan hanyar ce da yake akalla kowace karamar hukumarki ɗaya ko biyu tana da amurci tarayya ɗaya da yake wakiltar ta haka kuma kowace local government guda biyar zuwa takwas tana da wasanta wanda ke wakiltar ta so ta haka ne waɗansu ƙauyuka ke samu su ma su samu cin gajiya ayyukan da ake na raya ƙasa ba don haka ɗin ba waɗansu ƙauyukan har abada ba abin za su samu wanda zai zo musu na cigaba raya ƙasa daga aikin da ake yi domin mayyan da wanda ake nadawa matsayin ministoci ko kwamishinoni a jihohi ba su da masaniya game da meye bukatun jama'a waɗanda suke cikin wannan yanki na ƙasa ko yanki na jiha amma shi ɗan majalisa ko kuma sanata dole ne ya yawon campaign ya zagaya lungu-lungu kuma kowane lokaci kofar shi a buɗe take domin bai da kariya kowa zai iya zuwa ya gan shi ko a gida ko a ofis a kawo korafi ko kuka a gare shi wanda ba a samu haka a wurin gwamnoni da yawan sun kulle gidajensu waɗansu kuma suna ta yawo ba a maganin su ba zauna a cikin wuraren aikin su ba balle a zo a sanar da su mutanen ƙauyuka ba su samun ganin su balle su sanar da su bukatunsu da kuma kujewarsu
za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Chuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gai da Murtala da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Iran da China na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce ta kirkiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya Talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin dan makonni.
Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 za ku ji wani sabon shiri kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Nigeria. Yanzu amaradin Ibrahim Kalmasi Garba da ita na gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Diodone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau.
Ni Sarfi Lahashin Gumel da na shirya da kuma gabatar da garin birnin Washington DC ke cewa assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.